This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma da LOL FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar Lahadi 25 ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa sa na'urar ɗaukar hoton bidiyo a wuri mai tsarki da ke birnin Kudus alheri ne ga Yahudawa. Shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya sake jaddada niyyarsa ta ganin cewa ya shawo kan 'yan ta'adda a ƙasarsa. Kana masu kada kuri'a a Tanzania suna gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa.
To kanun labaran kenan. Za ku ji cewa yau ana zaɓuka iri-iri a wasu ƙasashen Afirka uku. A Najeriya kuma Fulani na kokawa kan yunkurin kafa dokar hana su yawo da makamai don tabbatar da zaman lafiya.
A'a, wannan ba neman zama lafiya bane, neman fitina ne. Da hannu ake kora saniya ne? Koko idan saniya za ta mutu da hannu za a yanka ta?
A kamar kuwa kungiyar dalibai musulmi ne ke ta kokarin wanzar da ilimi.
A waje mu musulmai maganan karatun nan ikra bismi rabbikal ladzi halaka shine farkon aya alqur'ani.
A Nijar marayu na kokawa kan ɓace musu fili da hukuma ta yi.
Duk wanda ya zama na wuri wanda babu su ka'ida ba to za a anshi shi koshi.
Sannan kamar kowace ranar Lahadi Grace Alheri Abdu na tafi da shirin bishara. Duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya bayyana yau Lahadi cewa sa na'urar ɗaukar hoton bidiyo a wuri mai tsarki da ke birnin Kudus da Yahudawa ke kira Temple Mount, musulmi kuma suke kira masallacin Al-Aqsa, alheri ne ga Isra'ilawa. Ya shaidawa zaman majalisar zartarwar ƙasar cewa ɗaukar wannan matakin zai taimaka wajen kawar da zargin da ake cewa Isra'ila na neman sauya dokokin da suka ba musulmi damar yin ayyukan ibada a wurin amma ba Yahudawa ba, da kuma nuna ainihin masu tada hankali. Fargaban sauya dokokin ya haifar da tashe-tashen hankali da sanadin mutuwar Isra'ilawa 10 da kuma Yahudawa 50. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Asabar cewa Isra'ila da Jordan sun amince da ɗaukar waɗansu takamammun matakan da za su rage tashe-tashen hankali da suka haɗa da sa na'urar ɗaukar hoton bidiyo. Ya bayyana haka ne yana tare da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Jordan Nasir Juda a Amman. Juda ya ce matsalolin da ake fuskanta a gabas ta tsakiya suna da sarƙaƙiya, sai dai ya ce ɓangarorin da abin ya shafa suna iya shawo kan lamarin da ake ɗauka a matsayin mawuyaci. Sai dai kuma nan da nan ministan harkokin ƙasashen ƙetare na yankin Falasɗinawa Riyad Al-Maliki ya bayyana adawa da amfani da na'urar ɗaukar hoton bidiyon tare da bayyana na'ura a matsayin sabon tarko. Ya shaida wa tashar rediyo ta Falasɗinawa yau Lahadi cewa ya hakikanta Isra'ila za ta yi amfani ne da hoton bidiyon wajen kama musulmi da suka je aikin ibada bisa zargin tada hankali. Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya sake jaddada niyyarsa ta kakkaɓe barazanar 'yan ta'adda a ƙasarsa. Ya ce wannan ce hanyar da za a cimma matsayin siyasa da al'ummar ƙasar Syria suke hankoro da kawo ƙarshen rikicin da ƙasar ta tsunduma a ciki na tsawon shekaru 4.5. Assad ya gana da wata tawagar 'yan majalisar dokokin ƙasar Rasha da waɗansu jami'an a Damascus. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Sana ya ce shugaban ƙasar ya jaddada cewa kakkaɓe ƙungiyoyin 'yan ta'adda zai kare ɗiyaucin ƙasar Siriya da kuma mutunta yankinta. Wani daga cikin tawagar ƙasar Rasha, ɗan majalisa Alexander Yushchenko, ya ce Assad ya faɗa cewa a shirye yake gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa da na majalisa idan abin da al'ummar ƙasar Siriya ke so kenan. Assad yana wani rukunin mulki na uku ne bayan da aka sake zaben sa bara, ya shugabanci kasar na tsawon shekaru bakwai. An gudanar da zaben ne a yankunan da ke karkashin ikon gwamnatinsa kawai, abinda kuma zaben da ƴan hamayya suka kauracewa ya kuma sami kashi 89% na kuri'un da aka kada. Masu kada kuri'a a ƙasar Tanzania suna gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa yau Lahadi a wani zaben da ake kyautata san za a fafata a ƙasar da ke gabashin Afirka. Jam'iyyar CCM da ta dade bisa karagan mulki tana fuskantar matsin lamba da neman ta gaggauta daukar matakan haɓaka ƙasar da shawo kan talauci da yayi wa ƙasar kamari. Sai dai masu fashin baki sun yi harsashen cewa jam'iyyar ce za ta sake lashe zaben. Ministan ayyuka na ƙasar Tanzania John Magufuli shine dan takarar jam'iyyar CCM. Jam'iyyar Hamayya kuma ta zaɓi tsohon Prime Minister ƙasar Edward Lahosa a matsayin wanda zai wato dan takarar ta. Shugaban ƙasa mai ci yanzu Jakaya Kikwete zai kammala wa'adin mulkin sa ne da kundin tsarin mulkin ƙasar ya kayyade. Shugabannin ƙasar Tanzania dai sun shiga tarihi wajen kiyaye wa'adin mulki ba kamar sauran ƙasashen nahiyar Afirka ba. Sama da masu sa ido na ƙasa da ƙasa 140 ne suka isa Tanzania domin sa ido a zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisar da kuma ƙananan hukumomi da ake gudanarwa yau Lahadi. Hukumar zaben ƙasar Tanzania dai tana kyautata zaton za ta sanar da sakamakon zaben ƙasar cikin kwanaki uku. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau kuma ake gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa a Ivory Coast. Shugaban ƙasa mai ci yanzu Alassane Ouattara da ake kyautata zaton zai sake lashe zaɓe ya ce yana son ya samu gagarumin nasara a zagayen farko. Ana ganin zaben da ake gudanarwa yau Lahadi a matsayin zakaran gwajin dafi a ƙasar da ta yi fama da tashin hankali bayan zaben da aka gudanar shekaru biyar da suka shige da ya sanadin mutuwar aƙalla mutane 300,000. 'Yan takara shida suke ƙalubalantar shugaban ƙasar ɗan shekaru 73. 'Yan takara uku dai sun janye da suka hada da tsohon Prime Minister Charles Konan Bani wanda ya janye jiya Juma'a ya ce akwai kurakurai a tsarin zaben tun ma kafin a fara kada kuri'a ta farko. Dukan 'yan takarar da suka janye dai suna zargin hukumar zaɓe da goyon bayan Ouattara da kuma yi wa mutane rajistar zaɓe fiye da sau guda, wata manuniya da ke cewa za a tafka maguɗi. Jiya Juma'a kuma hukumar zaɓe ta ce ta gudanar da bincike amma ba ta samu ƙwararrun shaidun da suka tabbatar da wannan zargi ba. Daga ƙarshe al'ummar jamhuriyar Congo na kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a kan ko sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin ba shugaban ƙasa Denis Sassou Nguesso damar sake tsayawa takarar mulki karo na uku. Kuri'ar raba gardamar da za a kada yau Lahadi za ta kawar da wa'adin mulki biyu da aka kayyade wa shugaban ƙasa wanda kuma shekarunsa ba za su gaza 70 ba. Masu hamayya da Nguesso ɗan shekaru 71 sun yi kira ga masu kada kuri'a da su ƙaurace wa kuri'ar. Aƙalla masu zanga-zangar ƙin jinin kuri'ar huɗu ne aka kashe a Brazzaville, babban birnin ƙasar, ranar Talata. Shugaban ya lashe zaɓukan da aka gudana a shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2009 da aka yi takaddama a kai, kuma ya jagoranci jamhuriyar Congo a matsayi daban-daban na tsawon shekaru 36.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji a labaranmu, yau a nahiyar Afirka ana kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a game da yunkurin kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar Congo. A ƙasashen Ivory Coast da Tanzania kuwa zaɓukan ƙasa ake gudanarwa duk dai a yau ɗin. Kan haka ne na tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya Dr. Usman Bugaji don ya yi mana ɗan taƙaitaccen fashin baƙin waɗannan al'amuran. Sai ya ce,
to, da farko dai alama ce ta ci gaba da harka ta demokradiyya da take bunƙasa a ƙasashen Afirka. Kaga kamar ita Congo, ai wanda yake mulkin yanzu ya shekara 30 yana mulki, amma shekara 8 da suka wuce na baya ai yayi kokari ne, ko kuma ince ya so ya ci gaba, aka tilasta masa sai an sanya wato kangiya ba za a iya wuce wato wa'adi na mulki sau biyu ba. To gashi yayi yanzu shekarar 70 tsarin mulkin su ma in ka shekarar 70 ka wuce 70 to ba za ka iya wannan takarar ba. To yanzu yake abubuwan nan guda biyu a canza su. Duk da cewa yana kokari kuma a dukkan alamu ma zai iya samu cewa ma an sa sai ya samu ra'ayin jama'a kafin ya wannan din ni ina ga ci gaba ne na demokradiya a ƙasar Congo. In aka duba magana Ivory Coast ai sai a ce san barka domin kowa ya san irin takaddamar da aka yi can kwanan baya da Gbagbo wanda ya fadi zabe kuma ya kiye yadda ya fadi zabe sai da aka kawo dakaru daga Faransa aka sa mutanen majalisar ɗinkin duniya da sojoji da ƴan sanda da sauran jami'an tsaro ƙarshe dai sai da aka ma bambare shi daga mulkin aka kai shi aka tsare shi wanda yanzu yana fuskantar shari'a kuma an san irin kashe-kashe na jama'a da rayuka da aka salwanta don irin wannan rigimar. To amma wannan dukkan alamu duk da yake yau ne ake zaben kuma ana cikin yi na yi magana a arewacin dai babu wani haufi abubuwa suna tafiya daidai dama inda ake gudun rigima tsakiya da kudancin ƙasar amma shi ma ba ta kai rabin ko in ce kwatankwacin abin da aka samu ba kwanan baya saboda haka shi ma ci gaba ne a ƙasar Tanzania kusan abin da yake faruwa ko ya faru a Najeriya kusan ga alama shi ne zai faru domin dukkan sauran jam'iyyu sun haɗa kai wuri ɗaya suna ƙalubalantar jam'iyyar da ta yi shekara wajen nawa tana mulki ina jin za ta fi 30 tana mulkin ƙasar to kaga shi ma wani ci gaba ne na demokradiya domin sun yadda ko sun fara gane cewa ɗaiɗaikun ƙananan jam'iyyu haka ba za su iya kada babban jam'iyya ba har sai sun haɗu wuri ɗaya.
Kana ganin matsin lamba daga ƙasashen yamma ya yi tasiri?
To Tanzania sai da aka yi mata kashedin in ba ta yi kaza ba za a yi kaza zan ce ya yi tasiri amma kuma jama'ar dai na ƙasar su ne babban al'amari amma hakika ya taimaka kuma kamar na Ivory Coast sanin cewa ƙasar Faransa da sauran ƙasashe da ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta sa ido zai rage wasu abubuwan amma dai ƙarshen al'amari mutane suke da ta cewa a hannunsu.
Haka ne kullo, Dr. Usman Bugaji kenan ke tsokaci kan zaɓukan da ake gudanarwa a Afirka a yau ɗin nan. Sai kuma ƙasar Kamaru, inda wata ƙungiyar ɗalibai musulmi ta tashi haikan wajen wanzar da ilimi musamman ma tsakanin Hausawa. Muhammad Awal Garba gare ka.
Ƙungiyar haɗin kan matasa musulmai na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ANJMC sun gudanar da babban taron su a birnin cinikayyar ƙasar Jamhuriyar Kamarun Duwala a kofar fadan sarkin Hausawa mai martaba Alhaji Usaini Adamu Labbo. Wannan ƙungiya suna wayar da kan al'umma ne wajen yaƙi da jahilci da ma karantar da matasa maza da mata muhimmancin ilimi da ma nuna wa iyayen yaran da wuriya da juriya wajen sanya 'ya'yansu a makarantu walau na zamani ko na addini. Kan haka ne na yi wa Honorable Ali Bashir tambaya a matsayinsa na ɗan majalisar dokoki na ƙasar na Jamhuriyar Kamaru kan mahimmancin ilimi ga bil'adama.
A wajenmu mu musulmai maganan karatun nan ikra bismi rabbikal ladzi halaka shine farkon aya alqurani kun san kuma maganan karatun nan wato shine yake mayar da mu baya da gaske don wato cikin kabiloli da aka bincika za ta rar mun yi baya da gaske abinda yake mu bayan nan kuma maganan karatun nan ne yau muna munna da muka ga wannan irin taron da ta soma tun shekara 10 har yau ba tsayar ba ana ci gaba dai wato sun gane menene ciwonmu.
Shugaban kungiyar AMJMC na ƙasa Alhaji Muhammad Yakubu shi ma ya mun ƙarin bayani na dalilin da yasa suke irin wannan ɗawainiya ga abin da yace
mu za mu ci gaba da aiki domin mu share jahilci mu sa yaran mu kaf su tafi makaranta domin gobe waɗanda suke aiki a gwamnati idan suka tafi ritaya wa zai canje su shewaye nan yara.
Sama ɗalibai 500 ne suka samu taimako na littattafan karatu da ma na rubutu har da kuɗaɗe. Wata yarinya 'yar shekara 4 ita ma ta yi mun ƙarin bayani irin daɗin da ta ji.
Na ji daɗi da kyautan da aka bani.
Alhaji Bala Malam Isa Marabu ya nuna farin cikinsa na yadda wannan ƙungiya suke hoɓɓasansu.
Ita ilimi kamar ta wani ƙashi ne. Idan ba ilimi ba an da za a waiwaye ku kamar madubi ce. To lallai hakan nan tura yara makaranta a je wannan boko shi ne fi alheri sito a duniyar mu ta Malam Bahaushe. Idan ba ku tura yara makaranta ba kar ku yi kuka da wani kar ku ce an danne ku.
Ba ko a haɓe su
Wannan kungiya da ta samu shekaru 13 da aka fata Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad sai kuma Najeriya inda Fulani suka fara mai da martani kan batun neman kafa dokar hana siyawo da makamai kamar yadda kudirin dokar ya samo asali daga majalisar dokokin jihar Niger. Hassan Umar Tambawal gare ka.
A sakamakon kudirin da dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara ya gabatarwa majalisar dokokin jihar Niger na hanawa Fulani yawo da sanduna aduna yukake, shugabannin Fulani na ci gaba da mayar da martani.
To ni ne sarkin Fulani daga Ibadan, sarki Fulani Ibadan land Alhaji Muhammadu dan Ali. Maganar da wani dan majalisa ana ce masa Bello Agwara ko, to mu muna tsammanin majalisa masu ilimi ake tura majalisa, masu kuma hankali, domin wannan magana da yayi ta shige magana hankali, ba magana bace ta neman zama lafiya cewa a ware kabila guda ayi musu wani doka ga kuma sauran kabilu. Ni haka yake sosai yace to duk mai noma kada yaje gona da hauya, sannan duk ma'aikacin da ke kasar Niger kada yaje office da biro.
To abin da suka nihi idan aka hana ma Fulani yawo da sanda da adda da wuka za a ƙara samun zaman lafiya a Najeriya?
A'a, wannan ba neman zama lafiya bane, neman fitina ne. Da hannu ake kora saniya ne koko ana kwana daji da saniya? Babu yuka, babu sanda. Idan saniya za ta mutu da hannu za a yanka ta?
Eh?
Ai ba sanda ko adda ke kawo fitina ba. Kabilu ga suna wanda ba Fulani ba a Najeriya, suna fada suna kashe yansu da bindigogi, ko ana ganin talakawa kuma da bindigogi. Manomi zai tashi zuwa gona ya rata ya bindiga da adda da hauya ana kallon sa. Shi ba ai mai doka ba, sai shi ba hilla ce da bai da gata.
Waton ganin shi kai kamar idan aka raba waton su makiyaya Fulani da wannan adda da sanda da kuma wuka, to ya zama an ƙara rage kamakenin masu yawo a cikin Najeriya.
Amma hitakan wannan magana ana son zama lafiya a battaka.
Shi ko shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello a hirar da ni da shi ta wayar tarho cewa yayi.
To wallahi wannan gaskiya ne, don a jiya ma mun yi mitin a Ibadan sun kawo iri wannan furucin na ce masa to wannan a gaskiya Allah dama Fulani makiyaya dole ne wannan sanda da wuka da addawa to tafiya da su dole ne, saboda wato rayukan bisaken da ake wato wani matsala zai iya ya faru da shanu wato ko da maji ko gotaniya wato ba da lafiya da mutum zai yanka ta ba, zai yanka ta hannu ba. Kuma in mutum ya daji wato da shanu zai ke daji zai bukkan da zai kwana, dole ne zai da wannan asan zai amfani da ita ya samu dakin kwana.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wodi a kuma gaida na Tambuwal. Daga Najeriya kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger, inda marayu ke ta korafi cewa hukuma ta kwace musu wani filin da har ma sun fara ginawa. Shu'aibu Mani gare ka.
Taliko ta koma ga kungiyar gidan marayu ta Maradi, sabilin tsofa shugaban majalisar da'ira Malam Kasim Muktar ya ba kungiyar fili domin ta gina makarantu ya zuwa masallaci da kawo yanzu gwamnati ta kwace. Shi yasa Malam Salisu Shu'aibu, president na kungiyar gidan marayu, ya kira tare manema labarai.
A wani lokaci mun kira ku don farin ciki kan wasu aika da muka buda na anin gina gidan marayu. Da yau kuma mun kira ku don bakin ciki ainihin magajin gari ya ba mu takardu ko kuma takarata ainihin wannan hili.
Wani magajin gari?
A lokacin magajin gari Kasim Muktar. Wannan lokaci shine mun je mun aza klas-klas kamar guda biyu da kuma masallacin juma'a da koran sai muka je muka samu ainihin ana aiki cikin wannan guri. Da sai da muka zo muka samu gane su je muka yi bayani da shi ga matsalolin da ke garin ya turo mu wajen magajin gari. Magajin gari da muka zo muka karanta mishi gadda muka ba su takarda wannan wuri ne suka ce ma baka takarda ce wata take kunun takarda ce ta Kasim. Matsayin Kasim lokacin da ba mu wannan takarda yana magajin gari ne. Dai man da ce muka suka tattauna kan wannan matsala anan daga baya aka amince da a ba mu wannan wuri. Suka ce mu wannan takarda ta ainihin shaida ce mu je mu kama aikin da za mu. Allah so akwai takarda da ke zuwa daga mai in ta zo za su ba mu ita.
Takarda ta zo daga mai?
Takarda da muke ta jira har yanzu ba mu samu ta zo ba. Dole mu je mu kama aiki. To kuma mun je mun kama aiki a lokacin da muka zo muka samu gane wannan matsala ta samu muka biyo magajin gari mun na wuce nan ko takarda su gari su ba takarda ba ce.
Hasari ma lokacin bikin kafa tubulan farko na gidan marayan magabatan jiha ne suka jagoranci bikin, amma kawai yanzu magana ta kaura. Haka yasa jin ta bakin shugaban majalisar da'ira mai ci yanzu Malam Aibu Musa, inda magana ta kwana.
Amma duk wanda ya zama na wuri wanda ba su ka'ida ba to za a anshe shi koyaushe.
Yanzu shi ke na gidan marayu an kwace musu?
A gidan marayu an nan ne za a conseil regional zai
kuma yanzu ku ba su wani wuri ba kan bacin haka
ayo ba da wuri yana da processes akwai hada ake gasa akwai commission local yace ake tara a ce to ga wanga wuri wani ke gare mu aldan tsoho wata wanje ta tambaza ta likita sai commission ta zamna su yi aiki
kenan yanzu kunje taimako marayu ta hakuri kai
duk wani sai ta tsara wani demand da ta zo a gani an Allah ya sa akai president ta samu mai bisa wannan wuri ta lura energy sai da taku wannan kungiya ta marayu ta kowa ce ta gari ce mu ma merori muna ciki kenan ya kamata in za su ganye abu su ganye shi bisa harkar gaskiya
Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a Shamhuriyar Nijar
to a gaida na Mani yanzu kuma bari in za ku da gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara har yanzu shirin yana tare da babban limamin dariƙar Katolika na Kaduna Archbishop Matthew Nawoso Ndagoso wanda yake bayyana wakilin mu Iliya Kure tsarin jagorancin dariƙar Katolika ga Reverend Ndagoso
kowani kasa ya dogara ga yawan diocese da ke wajen sai a raba su provinces kuko Nigeria ada muna da 3 provinces kawai a Nigeria har zuwa shekarar 1994 har up wancan lokaci muna da provinces guda uku kawai Kaduna Lagos da kuma Onitsha amma daga wancan lokaci an kowane province din an raba shi su uku kashi uku shine yanzu a hal yanzu muna da provinces guda 9 so kowanne archbishop sai ya je Rome ya karba kayan aiki kamar akwai alamar kayan aiki abinda ana kira pallium to manan shine cewa kai wane na baka wannan bangare ka kula da jama'a da ke wajen tare da yan uwanka bishops so ga yadda organization structure namu ne yake a Ecclesia Catholica
idan muka koma ziyaran da Papa Roma yake yanzu haka ya gama da kasar Cuba ya tafi Amerika idan zamu yi waige me da me yayi a Cuba a takeice
ina ji waɗanda sun san sha'anin siyasa da diplomasiya za su san cewa ya fi shekaru 50 da babu dangantaka mai kyau na diplomasiya da kanin Cuba da America a wannan shekara ne an sada wannan zumunci har sun bude sun yi musayar jakkadu to mutane da yawa ba san kowa ya sada wannan zumunci ba shi Papa Roma shi Papa Francis shine ta wurin taimakonsa ne shi ya kawo America da Cuba ya shiga sakadin su shine abin da ya sa kaga tafiyan da tafiyan ya yi shi an shirya shi yadda daga Cuba zai shigo America domin shine ya sa da wannan zumunci har yau an su America da Cuba sun yi musayar jakadu wanda sun dagantaka ya lalace fiye da shekaru 50 da su suka wuce sabila haka wannan ziyaran da ya kai ran gadin da ya kai yana yi yanzu haka nan farawa da Cuba da kuma yanzu yana jiya iso kasar America na da muhimmanci aikin mai yada bishara shine ya sada zumunci in mun iya lura Yesu da karan kansa me ya kawo shi cikin duniya ya zo cikin duniya ne domin ya sada zumunci tsakanin mu da Allah a lokacin da Allah ya halci duniya dangantakar da ke tsakanin Allah da halitarsa musamman yan adam dangantaka mai kyau ne in mun karanta farawa za mu ga cewa a wancan lokaci Adamu da Hawwa suka iya tafiya tare da Allah suka yi tadi da shi amma da sun yi zunubi sun raunana wannan dangantaka ko ba haka ba sun raunana wannan dangantaka kuma Allah ya san cewa lallai in bai dau mataki ba kamar yadda ya dau mataki ya halce mu mu kuma mun zo mun rauna na wannan dangantakan da take da shi ya san cewa in ya baru ba za mu iya mu gyara wannan shine ya dau matakalai yadda shi da karan kansa zai zo a sakanin mu domin gyara wannan dangantaka so kaga malami mai kyau in kai malami mai kyau ne in ka san aikin ka in ka je kana koyawa yara sai ka je level na yara ko ba haka ba yadda za su gane so har haka Allah da karan kansa da ya halci iyayen mu sun yi wannan laifi in mun tuna bayan da Adamu da Hawwa sun ci itacin da Allah ya ada in Allah yana zuwa suka yawa tare a cikin lambu ko ba haka ba da zara sun yi wannan zunubi sun ci yayi itacin da ya hana musu ya faru sun ga Allah sun ji muryin Allah yana zuwa sun gudu sun boye abinda zunubi ke yi mana kenan in mun yi zunubi mukan gudu daga inda Allah yake saboda haka dalilin zuwan Yesu a cikin duniya shine ya daidaita dangantakar nan dake sakanin Allah da mu ƴaƴansa a lokacin halitta saboda haka tunda wannan shine abin da ya kawo Yesu cikin duniya wannan shine aikin kowanne mai bishara aikin kowanne mai bishara shine yi menene ya sada zumunci sakanin yan adam da Allah da kuma sakanin juna wannan so da yake shi Papa Roma shine shugaban ya Christian zamu iya mu ce duka cikin duniya kife da kwarya aikin sa ne shine aikin sa ne in yaji cewa ai akwai dangantakan an akwai dangantakan da sakanin wannan kasa da wannan kasa an raunana aikin shi ne in mai yuwa ne ya iya ya shiga sakani ya kawo su abinda yayi kenan a sakanin America da Cuba shine abinda ya sa ya gyara wannan dangantaka ya shira wannan rangadi ya fara daga Cuba sai kammala a America
to wannan ba zai zamanto kaman harka ce ta siyasa ba
ba harka siyasa ba ai abinda ya shafi dangantaka ba shanin siyasa bane
To madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin Archbishop na Kaduna Diocese Matthew Manoso Ndagusu da wakilin mu Iliya Kure da ya mana hira da shi sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
To a gaishe ki amma fa karki nisa zaki gabatar mana da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Akaike Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana yau Lahadi cewa sa na'urar daukar hoton bidiyo a wuri mai tsarki dake birnin Quds da ya kudawa ke kira Temple Mount musulmi kuma ke kira masallacin Al-Aqsa alheri ne ga Isra'ila. Ya shaida wa zaman majalisar zattawar kasar cewa daukar wannan mataki zai taimaka wajen kawar da zargin da ake cewa Isra'ila na nema ne ta sauya dokokin da suka bada damar yin ayyukan ibada a wannan wuri. Shugaban kasar Isra'ila wato Syria Bashar al-Assad ya sake jaddada niyyarsa ta kakkabe barazanar ƴan ta'adda a kasarsa yace wannan ce hanyar da za a cimma matsayin siyasa da al'ummar kasar Syria ke hankoro. Da kawo ƙarshen rikicin da ƙasar ta tsunduma ciki na tsawon shekaru 4.5.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da yake kamar yadda kuka sani yau Lahadi bamu gudanar da shirin dare. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatar da shirin da Mr. Caleb Getacho dan mutan Habasha wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan na wannan lokacin Voltec zanga zanga. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku ci gaba da sauraron mu ku ci gaba da kasancewa da mu musamman kamar yadda na ce muku ba za mu gudanar muku da shirin daraba kamar yadda yake kullum ba mu gudanar da wannan shirin sai ku dakace mu gobe don ku ji wasu sabbin shirye-shirye masu ƙayatarwa da muka saba gabatar muku sai Allah ya kai mu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.